amfanin ilimi aiki da shi. Ilimi ba tare da aiki da shi ba abin zargi ne ga Allah da manzonsa da muminai. Allah yana cewa, ya ku muminai, me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa? Tsananin fushin Allah ya tabbata gare ku idan kuka faɗi abin da ba ku aikatawa. Abu Huraira yana cewa, kwatankwacin ilimin da ba a aiki da shi kamar taska ce da mai ita baya ciyarsa, baya ciyarwa saboda Allah. Fudail yana cewa, malami ba zai gushe ba yana jahili duk iliminsa har sai ya koyar. Malik bin Dinar yana cewa, mutum yakan koyi abu ba tare da ya yi kuskure ba, amma koyarwarsa cike take da kuskure. Ya ‘yan uwa musulmi, maza da mata, Allah ya hore maka karanta littafi mai amfani. Abin da ya rage kawai shi ne aiki da abin da yake ciki. An koro maka wani ɓangare na Alƙur'ani da tafsirinsa, don haka ka dage da yin aiki da abin da ka sani daga ma'anonin waɗannan ayoyi. Domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan suka koyi ayoyi goma daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sa ƙara koyon komai har sai sun fahimci duk abin da yake cikin goman farko na ilimi da aiki. Har ma suna cewa, sai muka koyi karatu da kuma aiki, kamar yadda shari'a ta kwadaitar akan haka. Ibn Abbas yana cewa, cikin tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, yatlunahu haqqa tilawati, ma'ana su suke binsa yadda ya kamata. Malam Fudail ɗan Iyad rahimahullah ya ce, an saukar da Alƙur'ani don kawai a yi aiki da shi, sai mutane suka mayar da karatunsa ya zama aiki. Hakanan kuma wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka ka yi gaggawa wajen aikata ta da kuma aiki da ita, domin su magabata da zarar sun koyi wani abu sai su rigen aiki da shi da kuma kira zuwa gare shi, domin amfani da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan na umarce ku da wani abu to ku aikata shi gwargwadon ikonku, abin da na hane ku da shi kuma ku nisance shi, da kuma tsoron uƙubar Ubangiji da ta zo a cikin faɗinsa.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Ma'ana, masu saɓa umarninsa su kiyaye kansu, kar fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi ya same su. Misalin yadda suke yin aiki da iliminsu, Ummu Habiba uwar muminai radiyallahu anha, da ta rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya sallaci raka'a 12 a dare da yini Allah zai gina masa gida a aljanna, sai ta ce, ban taɓa bari waɗannan salloli sun wuce ni ba tun sa'ar da naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya rawaito faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, babu yadda za a yi mutum musulmi da ya mallaki abin da zai yi wasiya da shi ya kwana ba tare da ya rubuta wasiyar tasa ba. Ya ce, ban taɓa kwana ba tun sa'ar da na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana, face na tanadi wasiyata. Imamu Ahmad rahimahullahu yana cewa, ban taɓa rubuta hadisi ba face sai na yi aiki da shi, har sai da na ci karo da hadisin da yake cewa, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho sai ya bai wa Abu Taibata dinari ɗaya, ni ma da na yi ƙaho sai na bai wa mai ƙahon dinari. Imamu Al-Bukhari yana cewa, ban taɓa yin giba ba, wato cin naman wani, tun da na ji cewa giba haramun ce, kuma ina fatan in koma zuwa ga Allah ba tare da ya kama ni da sunan na yi gibar kowa ba. Ya zo a cikin hadisi cewa, duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a bayan kowace sallah, babu abin da zai hana shi shiga aljanna, sai dai idan bai mutu ba. Ibnul Qayyim ya ce, na samu labarin Ibnu Taymiyya ya ce, ban taɓa barin karanta ta ba bayan kowace sallah, sai dai idan mantuwa na yi ko wani abu mai kama da haka. Bayan ka koyi abu ka yi aiki da shi, to kuma ba makawa sai ka kira mutane zuwa ga abin da Allah ya yi maka baiwa da shi. Kar ka haramta wa kanka ladan, kar ka haramta wa waninka alherin, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya shiryar da wani a bisa aikin alheri to zai sami irin ladan wanda ya aikata shi kuma ya ce mafi alherin cikinku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi kuma yana cewa ku isar min da sako na koda aya guda ce kuma gurgudan yawan yada alherin da mutum yake gurgudan yawan ladan da yake da shi sannan ladan naka zai ci gaba a rayuwarka da bayan mutuwarka annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya mutu ayyukansa sun dakata sai dai abu uku kacal sadaka mai gudana ko ilimin da ake amfani da shi ko kuma da nagari da yake wa mutum addu'a karin haske kullum kana karanta fatiha fiye da sau 17 a ciki kana neman tsari daga tafarkin waɗanda Allah ya yi fushi da su da kuma batattu sannan kuma kake kwaikwayon su cikin ayyukansu muna kin koyon ilimi kuma muna aiki da jahilci wanda wannan yayi kama da aikin nasara krista kuma su ne batattun sannan muna koyon abin da ba ma aiki da shi wannan kuma yayi kama da aikin waɗanda Allah ya yi fushi da su wanda su ne yahudawa Allah da manzonsa ne suka fi sani Allah ya ƙara tsira da aminci ga shugabanmu masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki daya.